sana muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 25 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto da kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci da rashawa da kungiyar CISLAS suka fidda ya nuna cewa Najeriya na samun koma baya a yakin da take yi da cin hanci da rashawa. Ga abinda member kungiyar CISLAS Kajiya Hadiza Sani kan giwa ke cewa game da batun.
Jiya bayan da Najeriya ta yi wato ana samun cases na cin hanci sun karu ba wai ana nihin cewa hukumomi masu yaki da cin hanci ba sa aiki ba ba su ake nihi ba a cikin kasar ana karbar cin hanci ana rashawa to cewa ya karu.
Za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa al'ummar Gwandago dan Isa dake Maradi a Niger na kokawa akan matsalar talauci sanadiyar dakatar da ayyukan hakar zinariya da hukumomin kasar suka yi a yankin. Muna kuma tafi da rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta gargadi Rasha a yau Talata cewa za ta fuskanci takunkuman tattalin arziki masu tsauri cikin gaggawa idan ta kai mamaya fiye da irin yadda Moscow din ta kai a yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Mun shirya mu aiwatar da takunkumin masu matukar muni da ba a aiwatar da su ba a shekarar 2014. Wani jami'in tsaron kasa yana faɗa wa manema labarai a Washington. Hakan na nufi ba za mu bi abubuwa a hankali kamar yadda aka yi a baya ba. Yace a wannan lokacin za mu faro ne ta sama da tsauraran matakai kuma mu saura a wurin. Jami'in da ya nemi a saka sunansa ya ce Amurka tana shirin kakaba sabon takunkumai akan tsarin aika kayayyaki na Rasha wanda zai yi mummunan illa ga tattalin arzikin kasar ta Rasha. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a kasar Mexico mutum na uku cikin shekara guda kacal. An gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota a wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin kasar. Kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan Jaime Bonilla mai kafar yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrador. Maldonado ta zargi Bonilla da aikata rashin adalci ga tsarin kwadago bayan da aka kore ta daga kamfanin na Bonilla. Ita dan kanta ta kai kara ga shugaban Lopez Obrador da ya taimaka mata a ɗaya daga cikin tarukan wuni da ya saba yi a wancan shekarar saboda tana jin tsoron rayuwarta na kan hadari. Kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun ce kasar Mexico na cikin kasashe mafi yawan hadari ga rayuwar 'yan jarida. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau Talata a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Gwajin makamai malinzami karo na biyar da Pyongyang din ta yi a sabuwar shekara. An harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin kasar kada ya fadi a gabashin gabar tekun Koriya a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aike wa muryar Amurka. Tana mai cewa hukumomin nanan na gudanar da cikakken sharhi akan lamarin. Ya zuwa wannan lokaci na sabuwar shekarar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda takwas a lokaci daban-daban sau biyar. Ko a makon da ya gabata Koriya ta Arewa ta yi barazanar sake fara gwaje-gwajen makamanta masu cin dogon zango da na nukiliya. A baya-bayan nan dai Koriya ta Arewa ta nuna rashin jin daɗinta ga abin da ta kira manufar ƙiyayya na Amurka musamman ma akan batun haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Rasha ta kara sunan Alexei Navalny mai sukar lamirin Kremlin da aka taba daure shi da wasu da dama a cikin jerin mutane da ta ayyana 'yan ta'adda masu tsaurin aƙida a ci gaba da gwamnati take yi na fatattakar kungiyoyin raji a kasar. sanya Navalny da wasu mutane biyar abokansa ya bayyana ne a cikin wata rajista a yau ranar 25 ga watan Janairu wadda ta dora su a matsayi guda da kungiyoyi masu tsananin akidar son kasa da kuma kungiyoyin ta'addanci na kasar waje kamar Taliban da IS. Wannan mataki shine na baya-baya a kokarin murkushe kungiyar siyasar Navalny da doka ta haramta da kuma kungiyoyin raji da dama. Bayan sama da shekara guda da ya wuce tun lokacin da Navalny ya dawo daga kasar Jamus, an tsare dubban masu zanga-zangan goyon bayan mai sukar lamirin Kremlin, inda aka daure wasu da dama. A ƙarshe, mutane da dama sun mutu a kasar Kamaru bayan da masu sha'awar ƙwallon kafa suka fada cikin turmutsutsu a kofar sabon filin wasa domin kallon wasan Kamaru mai masaukin baki a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Ma'aikatar yada labaran kasar ta CRTV ta ce mutane takwas cunkoson ya kashe a lokacin da dubun dubatan mutane suka yi yunkurin shiga filin wasan na Yaounde Olympic da ke birnin Yaounde a jiya Litinin domin kallon fafatawar tsakanin Kamaru da Comoros a zagayen gasar da ya kunshi kungiyoyi 16. Hukumar kwallon kafar Afirka ta CAF, wadda ta shirya gasar cin kofin, ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin domin samun cikakken bayani akan wannan hadari, kada tana tuntubar hukumomin Kamaru akai-akai. Jama'ai sun yi kokarin takaita mutane da za su je kallon wasa a filin mai daukar ɗan kallo 60,000 zuwa kashi 80 cikin 100 saboda nuna damuwa akan COVID-19.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Wani rahoto da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta Transparency International tare da kungiyar CISLAC suka fitar ya nuna cewa Najeriya na samun koma baya a yaki da cin hanci da rashawa, inda suka ce matsayin Najeriya a mizanin kasashen da cin hanci da rashawa suka yi wa katutu ya ƙara faduwa ƙasa da maki biyar. Wato kasar na a matsayi na 154 daga cikin jerin kasashe 180. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Kungiyar CISLAC da ke kula da reshen kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya ita ta kaddamar da wannan rahoto, inda ta bayyana cewa Najeriya na dauke da maki 24 cikin 100 a binciken da aka gudanar, wanda ya nuni da cewa an samu rauni a yakin cin hanci da rashawa a kasar a shekarar 2021 idan aka kwatanta da shekarar 2020. Awul Musara Sunjani shike zama shugaban kungiyar a Najeriya.
A wannan rahoto da muka kaddamar ya nuna mana kan cewa akwai matsalolin cin hanci da rashawa da suke da karuwa a Najeriya. Yanzu haka, kamar yadda aka kwatanta kasashe da aka auna cin hanci da rashawa da yake faruwa musamman a ma'aikatan gwamnati a cikin kasashe 180, Najeriya ta zo na 154. Sa'annan a cikin mizanin da aka dada aunawa, mun ga kamar Najeriya ta dada ci baya a cikin 100, Najeriya an same ta ta hau kan maki na 24. In aka duba sakamakon shekarar da ta wuce na wannan rahoto, ya nuna mana kan cewa Najeriya ta ci baya har waje 5 a cikin dakika na yanda aka auna cin hanci da rashawa. Wannan abun bakin ciki ne, abin takaici ne.
To ko menene illar da hasashen rahoton da kungiyar Transparency International ta fitar ke nuni da? Hajji Hadiza Sani Kangewa na ɗaya daga cikin manyan mambobin kungiyar ta CISLAC.
Jaya bayan da Najeriya ta yi wato ana samun cases na cin hanci sun karu, ba wai ana nihin cewa hukumomi masu yaki da cin hanci ba sa aiki ba, ba su ake nihi ba. A cikin kasar ana karɓar cin hanci ana rashawa, to cewa ya karu saboda akwai wasu alamomi da ake dubawa da kuma rahotanni na kungiyoyi su ma waɗanda suke irin wannan waɗanda muka lista tun farkon wannan rahoton, kamar irin su World Bank. Akwai kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu na duniya waɗanda dama ko wata shekara suna wannan survey. To daga nan aka tattaro aka ga cewa Najeriya ta ci baya. Wannan babban illa ce dan zai iya shahuwan masu kawo jari investors cikin kasa. Na biyu kuma akwai kunci ga su ma al'ummar kasa, saboda idan ba a dauki wani wasu matakai ba abin zai shafi al'umma sosai. A kuma wannan report ba abin da za a yi watsi da shi ba, abin da ya kamata a dauki matakai dan ko an ce a'a ba a yi ba, kai da ni da Malam Musa da Malam Zallo suna cikin al'umma kuma suna fuskantar matsaloli.
To sai dai ga kwarar kwararre a fannin cigaban kasa kuma jigo a jam'iyyar APC Dr. Ibrahim Dauda Bello ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suka kamata a yi la'akari da su a ayyukan da wannan gwamnati ke yi.
Akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutane su fahimta. Gwamnatin nan da ta shigo ta taka rawar gani wurin yaki da rashawa da cin hanci da almundahana da dukiyoyin jama'a, wanda a yau akwai mutane wanda gwamnoni ne da wasu manya wanda an dau hukunci akan su, sannan akwai abubuwa da ya zartar wanda sun daga mataki ko matsayin Najeriya a idanun duniya.
Sakamakon binciken da na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro a fadin kasar da rashin ayyukan yi da kuma bankado wasu ayyukan jami'an gwamnati na sama da fadi da kudaden al'umma, da binciken da 'yan jarida suka gudanar da dai sauransu, duk wanda ikrarin da gwamnatin kasar ke yi na cewa tana yaki da ayyukan cin hanci da rashawa a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Yanzu kuma zamu tsallaka jamhuriyar Niger. Al'ummar Kwandago dan Isa da ke Mara'i na kokawa da matsin talauci da suke fuskanta tun bayan da hukumomin kasar suka dakatar da aikin haƙar zinari sakamakon hatsarin raftawar rami da aka samu, har wasu mahaƙa suka mutu. To koyaya rayuwar waɗanda suka ci moriyar wannan aikin a baya take yanzu? Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aika mana da wannan rahoton daga Mara'i.
Dubunnan al'umma ne suka taba a lokacin aikin haƙar zinariya da aka yi a ƙauyen Kwandago dan Isa Mara'i da ke da iyaka da Najeriya, kama daga masu tuna, masu tsaye da sauran al'umma da ke tsaye da sayar da ababen buƙatu a wajen. Ranar 8 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne ramin ya rufta da wasu masu aikin haƙar zinariyar da ya zamo ajalinsu, dalilin da ya sa hukumomin gwamnati suka dakatar da aikin. Game da haka, ga tsokacin wasu daga cikin waɗanda suka mori wannan waje da masu saƙonsu ga gwamnati.
Sunana Ibrahim daga nan Mara'i muka je can. Gaskiya mu ban mu ji daɗi ba. Muna roƙon gwamnatinmu dai saboda Allah a ji wannan lamari a sasanta a gyara.
Kowa ya shiga harkar zinari ne yana samu yana ci da iyalinshi. Amma yanzu matsalar da an ka samu kuma yanzu an rage wannan wuri. Abin shi akwai ya dawo. Sace-sace na wayoyi wannan aikin da mun karasa a nan na harkar zinari nan ya kawo muna koma baya sosai. Muna roƙon wannan gwamnati mai daraja wadda an yi ta saboda ta yi kokan talaka ta san irin dokokin da za ta shimfida ma wannan komin tamu a maida mata wannan aiki saboda mutane su samu abin yi.
Daga makwabciyar kasar Nijar nake zuwa a garin Dan Isa. Lokacin da ci gaba ya zo aka samu wajen samun abinci na haƙa zinari, maza ma da jibiyar katsina a dubo abinci a zo a saida domin haka a gari da shago da gidan haya ma an kane ne shi ya yi wahala saboda ci gaban da ya samu. Tana neman gwamnati da ta yi haƙuri ta duba abin nan ta tausaya ma al'umma da ke area nan gaba ɗaya.
Ko me hukumomin garin na Dan Isa za su cewa game da haka? Abdu mai jero shi ne magajin garin.
Mafi yawancin wannan da nake da aka yi shi aiki ne ba ta ka'ida ba. Wani lokacin da aka yi shi mun zo mun saba tsakar da mutane cewa to gashi an yi shi kuma ga dalilan da suka sa aka yi shi. Ministar Edin wannan mai kula da harkokin arzikin kasa su yake da shahararrai wanda sun shahara duk da wannan aikin kuma su ma suna nan suna binciken su ne suka shirya za su yi bayani duk da wannan.
Wani irin amfani ko alfano za ku iya tunawa da wannan aiki ya kawo?
Lokacin da ake aikin mun fahimci cewa ga ji wannan karantar mai ya rage sosai sosai. Kan tafi sasan da ake cikin komai dukkan masu sai mutum ma gaba da sun zama ba. Duk da mutane da sun shaida ta kana ma ya da abin ka da kuma ka zo ka tunci abin ka a lokacin da ba a saba cewa ba abin cin gona kai gona wanga da kai wani girbi ka aje shi haka nan ga nan ba wanda ya damu da shi ka wadda wannan lokacin. Duka kan kwanciyar hankali duka kan tattalin arzikin komai din ma gaba daya.
Sai da wannan aikin haƙar zinariya ya sa wasu mutanen yankin komawa sarandan man fetur tsakanin Najeriya da Niger. Sai kuma gashi a wannan mako da ya wuce ne gwamnatin jihar Mara'i ya tabbatar da dokar hana wannan sana'a. Ko me magabatan yankin na Dan Isa ke yi don samar wa mutanensu abin yi? Abdu mai juru magajin garin ya kara da cewa
yanzu akwai burjukan da ke garin bakin gurgudu suna nan suna da niyyar daukar matasa su ba su horo aiki su kama musu kuma su ba su jari. Bayan shi ma akwai wanda furuzo wanda ke garin mana hanyar jirgi na kasa a wanda na kama Mara'i shi ma yana da wani burin daukar matasa musamman wanda komin kuma ta Dan Isa da komin kin da ya wa Allah ya shafa inda zai bi din nan domin ya ba su horo kuma akwai a masa aiki wanda zai hana su wannan zaman
bangare. Da zan baka da ina baka masu iya magana ke cewa ungu ta fisu fatan hukumomin za su kawo agajin gaugawa ga dukkanin mutanen da ke zaune ba su aikin komai a wannan yanki da ke fuskantar matsalar tsaro. Mansur Sani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Mansur Sani da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria na fuskantar karancin ruwan sha, al'amarin da ke barazana ga lafiyar al'umma da kuma kawo cikas wajen zuwa karatu a cikin lokaci. Bayanai dai sun nuna cewa a gefe guda masu sana'ar sai da ruwa da aka fi sani da ƴan garuwa kakar su ce ta yanke saka. Da dama dai daga cikin unguwannin da ke birnin na Mina, jama'a maza da mata na ta haƙilon neman ruwan da za su yi amfani da shi a gidajensu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin ruwan shan da ya addabi birnin na Mina. Alhaji Ali Doma shi ne mai unguwar Tai Village da ke birnin na Mina. Yayi karin haske akan yadda suke fafutukar neman ruwan da za su yi amfani da shi a gidajensu.
Yanzu ka ga yanzu maka wuce mutane yana wuce da yara da gola suna lailuwa san zawa bamu da ruwa kai gaskiya bamu da ruwa bo ana yi bo kuma inda yayi bo na kudin ne ya shiga basu ba ni dan suna kama ruwa akwai su jawa
anan kuke sayar ruwa
to muna sayar ruwa da rubiya ba da daya ba zai maka kariya ba sakana da ana cewa kuma bon an ce mai baro ko jirana ya koni har yau ban gama jara ku ba mu duka wanda jiran shi ya koni ba wanda ya tabbata gwamnati ya tabbata mun gode ma ya baro sun ji baro ne sun ana kashe wuta da shi ina ganin baron da ya kashe wuta nan ya kai 30 yanzu haka da muna ciki wahala ruwa ya shiga kana dashi kai hudu mata suna tafita wannan kai wuzo suna fita wajen da su lalaiwa a kowane mutum ya zai ba mu bohun da bohun da ya ba mu gaskiya muna sharuwa shi a can kasa wajen makaranta na kai wajen makaranta ne don mu sha samu ruwa jama'a kowa ya samu kwanne ma ina diba ina ja diba man ruwa mu ba da biyu to amma yanzu haka gaskiya wa ga ba mu da ruwa ina ta in dai tayi ne ba mu da ruwa yanzu ba mu da ruwa can muna samu ruwa sosai don gwamnati na ba muna da pompom popo na mun da shi to ba a sai ta mu ruwa inda ya sai ruwa ya shiga jira manya shi kenan kuma lamba da ya kamata ya sa har ruwa je kwata bai sa kuma ana bi mu kowane wata a kai ba kudin ruwa kuma shi ne ina sa a kai ba ruwa
yanzu haka kuna biyan kudin ruwa
a ba mu biya tunda ba mu sa ruwa da ruwa yana shiga jira na ko jini da ana yi nan muna yi da popo ne amma yanzu ya tana.
To yanzu me kuke so a muku?
Muna so a yi tabbacin mu gwamnati ya tabbacin mu to bon ko pompo ko bon a fice nan da gwamnati muna kuka da shi a tabbacin mu gwamnati ya tabbacin mu saboda ana da ne ko mu yi mai laifi ne to kada ya kula da wannan babba mutum da ka ga kashin shi yana kawo ba ka ce kashi sai ka ce lalawa amma in dai ya tabbacin mu ka ga zabi ya zo fa zai wahala nan zabi ya zo an zai wahala nan gaskiya ba za mu yi maku ba. Ni ne manguwa Ali Doma ta yi daga ci.
To su ma dai waɗannan matan da suka nemi a saka sunayensu sun bayyana yadda suke fama wajen wahalar neman ruwan shan da za su yi amfani da shi a gidaje.
Wani can da dare za ka yi buki. Can ƙarfe biyu ƙarfe ɗayan dare muna nan gurin bohol za mu kawo layi yanzu ga ma abin bohol ɗin ya lalace. Dawar haka za ka ga ma muna samun wayan kuma kwata-kwata. In ya kai rana yana fitowa daga karfe 7 zuwa 8 kafin 8 ma ruwan ya dauke muna cikin wani yanayi masu ma tura ruwan ga kada kudin ma ba za ka samu ruwan ba in kuma ka samu ruwa 600 ne 700 sannan a ce za a hawo maka da shi kafin ma ka samu ruwan babu in ma ka zo ka ce ka samu mai ruwan ka ce ya hawo maka da shi sai wani ma ya ce maka 800,000 saboda yanayin hawa ne gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya ba ruwa bo wadin nan ba goye mana shi muka gode mu shi muke samu bo wadin ma yanzu ya samu matsala ba kudin gyara yanzu ana neman gurin 200,000 ne da wani abu za a mana gyara babu kudin wallahi muna fitowa tun karfe 3 da rabi 4 mu kawo layi in muka kawo layi a taɗi ba gora bibbi kullum muke zuwa nan wata rana gora 4 ma muke samu shi yasa kake ganin mu kullun anan sannan water board kuma sai ayi sati biyu sati uku ba mu samu ruwa kaman satin nan da suka kawo mana ruwa mun yi sati uku ba mu samu ruwa ba ranan sati kawai suka kawo mana kuma ranan satin nan ma sai da aka ta kiran su a waya aka ta kiran su aka ta kiran su sai mu yi sati biyu sati uku kafin mu samu ruwa to matsalan gaskiya muna da matsalan ruwa a nan anguwan sosai
sai ne kira ku gaban hukunta
to gwamnati da ta taimaka amma gaskiya mai gidan nan shi ma dai yana kokari ba laifi shike gyara mana famfo kuma gidan shi ake shiga kuma a dibi ruwa
duk da yake dai ana ganin kasuwa ta bude wa masu sana'ar sai da ruwan amma wannan mai sana'ar sai da ruwan ya ce su ma suna shan wahala kafin su samu ruwan da za su saida ma jama'a
sunana Ishau sanana salatu na ruwa ne yake ina neman abinci gaskiya halin yanzu din ba wuta muna shan wahala wurin ruwan nan kuma iya wanda muke sayarwa kuma Allah kawai mu ne muna taimakawa ne kuma saboda iyaka wasu shigar hindi wasu suna jin daɗi
a yanzu dai farashin barar ruwa ya haura naira 500 a wasu unguwannin na Mina zuwa naira 700 a maimakon naira 200 zuwa 250 a baya to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani akan wannan matsala na karancin ruwan kuma tana kokarin shawo kan lamarin inji kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Niger Alhaji Yusuf Sulaiman
muna samun challenges na overhauling din machine sun mu wani lokaci kuma muna samun challenges na jiran chemical a kawo because muna dan saye-saye ne a JPJP but again cikin jira wani lokaci sai ta dauke mu kwanaki ma tafin ma trailer ta iya zuwa nan mun samu wannan mishkila but importantly shi mai girma His Excellency ya ba mu approval na bulk purchase wato mu saye wuri daya gu daya mu saya so that Allah bashi za mu yi ta dan amfani da su har kaman wata uku hudu to Allah ya sa wannan ya faru yanzu mai da nake magana an sake mana kudi akan wannan so mun trailer din ma in Allah da yau za fara samun ruwa
kana nufin yau din nan ma za fara samun ruwa
kuma wajen samun ruwa kuma kaga yanayin mu ita ce in an sake za mu yi reservoirs din mu muke ciccikawa
bayanai sun nuna hatta gidan gwamnatin Niger wahalar ruwan nan ya shafe shi shi ma duk wacce matsalar da ta shafi wancan ungwani shi ya kawo
ai gwamnati cikin garin ne mun damu ware gwamnati daban ai kaga wata ta bana magana ce daban kuma shi mai girma shi yasa da muka samu matsalar wuta a Kwantagora Sileja ita mun yi wajen sati biyu an datse mana wuta to in kuma ba wuta ba ruwa Allah ya sa wannan ita ma mun sha kanta
fata dai samun mafita akan wannan matsala ta karancin ruwan shan a birnin na Mina da ma wasu yankunan kananan hukumomi na jihar Niger da rahotanni suka nuna cewa sun dogara ne da rijiyoyi da kuma masu sana'ar sai da ruwan wajen samun ruwan da suke amfani da shi a al'amuran yau da kullum kasancewar ruwan shine abokin rayuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger inda ake mako na 14 Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a Yamai ta Olympic Football Club ta Yamai dai da Nima AS Garde National du Niger ta Yamai ta sha kashi a birnin Yamai ga hannu AS Police ta ƴan sanda da Cibiu da Nima AS Ninjelak ta wutar lantarki ta sha kashi banza da daya hannu Union Sportive de la Gendarmerie National a birnin Yamai duk da birnin Yamai AS Fanta Sozoji ta sha kashi ɗaya da biyu hannun AS Duanta Custom sai AS Sony Depta Manpetra ta sha kashi banza da ɗaya hannun Racing Bukoki ta birnin Yamai a Yamai a birnin Tawa Jeunesse Sport ta Tawa ta yi kunnan doki banza da banza da Akukana Football Club ta Arlit Jihar Agadez Sport ta Zandar ta lakaɗe Irana Football Club ta Arlit Jihar Agadez a birnin Zandar da Cihudu da Nema idan muka dibi teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional Senegal ta jamhuriyar Niger ta harko da ita ce AS Nijelak da maki 33 ta biyu AS Duan ta custom da maki 25 ta uku AS police ta ɗan sanda da maki 23 idan muka lega can kasan teburin ta 12 ita ce Rasim Bukoki ta babban birnin Yamai da maki 14 sai ta 13 Yurana Football Club ta Jihar Agadez da maki 13 Kutal kuma ta baya ita ce Jeunesse Sport Tawa da maki 8 kawai a ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afrika karo na 33 dake wakana yanzu haka kasar Kamaru an yi wasannin ɗan 16 a jiya ko wuce da final tsakanin Gambia da ta kafa tarihi a karo na farko ta kai matsayin quarter final ko kuma quarter final na wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika bayan da ta karkare kasar Guinea Conakry da ci 1 da nima yayin da kasar Kamaru mai masarkin baki da kyar da su dingushi ta kwabe kasar Comoros da ci 2 da 1 kasar ta Comoros ta haifa ma da ɗan wasa da dama dake dauke da cutar coronavirus har ma da kocin na Comoros ne samu damar halartar wannan wasar ba ta jiya saboda yana dauke da cutar coronavirus a yau talata Ankara dazu-dazun nan tsakanin kasar Senegal da Cape Verde yayin da ake can ana bugawa duk da ajin 16 tsakanin kasar Morocco da Malawi kungiyoyin biyu sun kai wasan 16 bayan da Morocco ta wagana 1 da nema kamin tawa Comoros da ta shahe da ci 2 da nema kuma Morocco ta yi 2-2 da kasar Gabon a zagaye na farko inda ta saka kwallaye 5 yayin da aka shata kwallaye 2 a raga Morocco ta kammala zagaye na farko da nasarori 2 da kunnan doki 1 inda Morocco ta kammala zagayen da maki 7 ita ko kasar Malawi ta shaka shi 1 da nema a hannun Guinea Conakry kamin tawa kasar Zimbabwe 2-1 sai daga karshe ta yi kunnan doki canjar rasu banza da banza da kasar Senegal Malawi ta saka kwallaye guda 2 a raga yayin da aka shata so 2 a ragar haka zalika ta yi nasara so 1 da canjar rasu so guda inda Malawi ta karkare zagaye na farko da maki 4 wanda ba ta damar shiga layin 'yan 16 Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam a takaice, Amurka ta gargaɗe Rasha a yau Talata cewa za ta fuskanci takunkuman tattalin arziki masu tsauri cikin gaggawa idan ta kai mamaya fiye da irin yadda Moscow din ta kai a yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Mun shirya mu aiwatar da takunkumin masu matukar muni da ba a aiwatar da su ba a shekarar 2014 wani jami'in tsaron kasa yana faɗa wa manema labarai a Washington hakan na nufi ba za mu bi abubuwa a hankali kamar yadda aka yi a baya ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a kasar Mexico mutum na uku cikin shekara guda kacal an gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota a wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin kasar kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan Jaime Bonilla mai kafar yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrador a ƙarshe Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda 2 da sanyin safiyar yau Talata a cewar sojojin Koriya ta Kudu gwajin makamai malinzami karo na 5 da Pyongyang din ta yi a sabuwar shekara an harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin kasar kada ya fadi a gabashin gabar tekun Koriya a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aike wa murya Amurka tana mai cewa hukumomin na nan na gudanar da cikakken shirgi akan lamarin
masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.